الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 28 ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 7 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da ƴan takaitattun tambayoyi tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa macen da ta kasa yin azumi a sanadiyar ciki da take dauke da shi ko macen da ta ajiye azumi domin shayarwa da take menene iya abin da yake kansu ramuwar azumi za su yi ko kuma ciyarwa za su yi ko kuma ciyarwa za su yi sannan kuma su rama adadin abin da suka sha dangane da wannan matsala magabatan kwarai suna da fada kamar guda biyar ko kuma a takaice mu ce fada biyar ke akwai ta malamai akan wannan matsala mace mai ciki da mai shayarwa in suka aje azumi domin uzurin da yake tare da su me ke kansu wasu malamai suka ce za su ciyar kuma dole su rama iya adadin azumin da suka sha wasu malamai suka ce ba maganar ciyarwa ramuwa take kansu wasu malamai suka ce ba ciyarwa ba ramuwa a kansu wasu malamai suka ce iya abin da yake kansu ciyarwa ba maganar ramuwa magana mafi inganci daga cikin maganganun nan guda biyar shine kamar yanda dalilai suka tabbata daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda a duk lokacin da mace take da ciki ta kasa yin azumi to Allah ya sauke mata wannan nauyi na yin azumi sai ta aje azumi amma a kowane yini in an kai azumi za ta bada mudu guda shine madadin azumin da bata yi ba kuma ba maganar ramuwa akan ta haka Abdullahi dan Umar ya tabbatar mana haka kuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hakanan macen da take shayarwa wanda in ta wuni da azumi dan da take shayarwa ba zai samu nonon da zai sha ko kuma koda ya samu nonon da zai sha to akwai karanci zai wuni yana kuka to ita ma wannan uzuri ne wanda ke bata damar ta aje azumi ita ma iya abin da yake kanta shine ciyarwa ta bada mudu guda a madadin kowane yini da bata yi ba shine sakamakon rashin yin azumi ba maganar ramuwa akan ta Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wani na aure da diyarsa tana da ciki ba ta yin azumi wannan ba ta iya kai azumi sai da wahala Ibn Umar ya kiraye ta yace maza ajiye azumi Allah ya sauke miki iya abin da yake kanki a kowane yini ki bada mudu daya shine sakamakon azumin don haka wannan magana ita ce mafi rinjaye daga cikin dukkan maganganun nan guda biyar mai ciki da mai shayarwa idan suka aje azumi a sanadiyar cikin da take dauke ko kuma shayarwar da ita take to iya abin da yake kansu shine ciyarwa ba maganar ramuwa, ba maganar ramuwa. To amma fa ba haka ba kawai, mace tana da sabon ciki ta ce ai ba ta iya azumi, anan ka'ida sai mace ta jarraba ta gani ta iya yin azumin ko ba za ta iya ba. In ta kai azumi, in ta sha wahala, to anan ta kan iya ajewa. Amma in ta kai azumi ba tare da wata wahala ba, to wannan ba ta da hamzarin ta ajiye azumi a sanadiyar cikin da take dauke da shi. Mu gane anan shi ciki sai in ya kasance mace ba ta iya yin azumi tana wahala, sannan za ta iya ajiye azumi. Hakanan ita mai shayarwa sai in ya zamanto in ta wuni da azumi, dan da take shayarwa nono zai yi karanci gare shi, ya wuni yana kuka, to a irin wannan hali sai ta ajiye azumi. Iya abin da yake kanta shine ta bada mudu a kowane yini. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa shin niyya ɗe tana wadatar da mai azumi tun daga farkonsa har izuwa ƙarshe? Misali yau aka ce an ga wata, ka ɗauri aniyar azumi 30 ko 30 ba ɗaya, wannan niyya ta wadatu ko kuma a kowane dare sai ka jaddada? An so ne a kowane dare mutum ya jaddada, amma niyya ɗe a farkon wata ta ishi mutum izuwa har ƙarshen wata. Illa kasancewar in wani uzuri ya gitta ma na rashin lafiya ko na gulaguro, ka ajiye azumi. Lokacin da Allah ya baka lafiya ko kuma ka dawo daga gulaguro, to ana buƙatar ka jaddada niyya domin azumin da za ka yi na gaba, saboda wani uzuri ya gitta ya raba tsakanin azumin naka. An gane ko? Daɗin fa'ida a nan, shi azumi na Ramadan tilas ne mutum ya kwana da niyya, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana azumi wanda yake na wajibi kwana da niyya wannan dole ne. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da bai kwana da niyyar azumi kafin ketowa alfijir, manzon Allah ya ce ba shi da azumi. Wannan ya takaita akan azumi wanda yake na farilla. Don haka da zaran an ga wata a wannan lokaci, mutum yakan iya saka niyya a zuciyarsa. Ita wannan niyya mahallinta shine zuciya, ba ta da mahalli akan harshe. Yin lafazi da niyya wannan bid'a ne, saba ma Allah ne, saba ma manzonsa ne, domin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin sahabbansa ma'ana yin lafazi da niyya. Da yawa za ka ji mutum yana bata lokaci, nawaitu siyama shahari Ramadan 30 yawman aw 29 yawman, wannan kwata-kwata mai dashi gefe ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Mahallin niyya shine zuciya, kamar yadda mun yi misali ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Nan in an gama karatu, idan ka tashi zaka tafi gida, sai ka ce nawaitu dhahaba ila albayt, tashi kawai zaka yi kasa gaba, ka kama hanyar da za ta kai ka gida. Haka in an kawo ma kwanan abinci an ajiye, ba sai ka ce nawaitu akala ta'am, iya abinda zaka yi zaka saka hannu. Wannan saka hannun da za ka yi, inda za a iya tsaga zuciyarka, me kake nihi da meka hannunka cikin kwano? Za ka iya cewa abinci nake nihin shi. To Allah da ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai, shine za ka fito ka bayyana masa na yi niyyar kaza. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Kul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard wallahu bi kulli shay'in alim. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Iya abinda Allah yake kallo game da bawansa, zuciya da aikinsa. Don haka ita niyya mahallinta shine zuciya. Iya abinda zaka yi sai ka hararo niyyar yin azumi 30 ko 30 ba daya a zuciyarka, da zaran an ce an ga wata. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa, ta uku yake cewa, shin zamu iya amfani da kalanda a wajen fadawar rana da ke towa alfijir? Lalle abin da ya dace a farko ka diba da kanka, ka tabbatar da cewa rana ta fada. In dai ka kalli yamma, ka tabbatar da cewa baka ganin kaskon rana, to rana ta fada. Haka lokacin da ka kalli gabas a ƙarshen dare, kaga alfijir ya keto, shine wanda wani haske ne yake bujurowa daga gabas wanda yana hada sasannin sama. To sai ka tabbatar da cewa alfijir ya keto, dole za ka dakatar da ci da sha da duk abin da bai dace ga mai azumi ba. ana buƙatar mu yi amfani da ganin da Allah ya mana. Ita wannan kalanda za a iya ɗebe kewa da ita, amma ba za a dogara da ita musamman ta wajen ketowa alfijir, domin duka akwai kurakurai. Mafi yawa ta wajen ketowa alfijir ana samun kuskure a mafi yawan kalandun da ake kawo su. Abin da ya dace dai mutum ya yi ƙoƙari. Shi lada ne da aka wakilta shi, duk da cewa lada nan suna suka kama, ba kowane lada ne bane yake cika aikinsa. Akwai wanda zai muku as-salati a cikin dare, akwai wanda ku sai alfijir ya fito kiri-kiri har ma an dau lokaci, sannan zai nuna ci zai yi kiran sallah na shigar lokaci. To indai an samu ladanin da ke cika aikinsa, wanda ya san menene matsayin shi, menene aikin da yake kan shi na kula da shigar lokaci da fitarsa, shigar lokaci, to wannan za a iya amfani da kiran sallar shi. Dan akwai ladanin da zai yi kiran sallah kafin ketowa alfijir da mintuna, kaga anan ya dakatar da mutane kafin lokaci yayi. Tambayar dan uwa insha Allah a ƙarshen darasi kenan za ta zo, wanda yake tambaya dangane da wato wasiya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ma haqqu imri'in muslim lahu shay'un yusifi يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وإندي وصيتي. Wanda karmu manta dai, kamar yadda darasi da ya gabata muna cikin baban da ke bayani game da tuna mutuwa da takaita guri, wanda ayoyi sun gabata, wanda malam ya shigo da su a farkon baban, wanda darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na farko a baban shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafaduna sai yake ce da ni kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil, manzon Allah ya ce da ni na zamanto a duniya kamar baƙo ko kuma dan wucewa. Iya abinda ake bukata na kasance, in zamanto tamkar baƙo ko kuma wanda yake dan wucewa. Wanda bayani ya gabata wa ake nihi baƙo, baƙon da yaje mutumin da yaje garin da ba nasu ba, yaya da zango zai zauna kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, zuwa sati, kwana goma, wata guda, wannan shine ake kira da baƙo. Idan aka ce dan wucewa mutumin da yaya da zango a wani gari domin wucewa izuwa gaba, mutumin da ya zauna ya dan sha mai ko ya dan ci abinci ko ya yi salloli yayi gaba, to wannan shine ake kira kenan abiru sabil, baƙo dan wucewa. To haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da wannan wasiya ga Abdullahi dan Umar, wanda kuma kamar yadda bayani ya gabata wasiyar bata takaita ba akan shi, ta hada kowane mumini har izuwa kiyama. Iya haka ake buƙatar mumini ya dau matsayinsa a rayuwar duniya, a kullum ka dau matsayinka cewa kai tamkar baƙo ne, duniya ba zama ba, ka zo ka zo ne ka dan kwashe wani dan lokaci takaitacce iya abinda Allah ya kayyade maka, kuma domin ka fa'idanci abinda zai amfane ka a makomarka lahira. Lahira ita ce mazauni, mazauni wanda yake na dindindin, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa innal akhirata hiya darul qarar, gidan lahira Ubangiji ta'ala ya ce shine gida wanda yake na tabbata, wanda duk wanda ya je shikenan ba maganar dawowa, zai zauna abada wannan rayuwa wadda take ta dindindin wadda ba ta da iyaka. To amma duniya kowa da kaga ya zo, to ya zo ne cin kasuwa, an gane kowa ka taba gani ya je cin kasuwa ya zauna a can, duk wanda ya ci kasuwa dole gida zai koma. To gida wanda yake na dindindin ita ce lahira, don haka anan kenan kowane mumini haka ake bukata ya saka a cikin zuciyarsa ga matsayinsa a wannan rayuwa ta duniya, cewa tamkar baƙo ne ko kuma wanda yake dan wucewa. shine anan manzon Allah yace masa kun fi dunya ka annaka garibun aw abiru sabil, ka zamanto matsayinka a duniya tamkar bako kake ko kuma wanda yake da mucewa. Don haka kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce kar mu manta ya gabata, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana matsayinsa, yake cewa ba ni ba duniya, matsayina a duniya manzon Allah yake cewa kamar matafiyi ne ya sauka karkashin itaciya ya sha inuwa yayi gaba. Manzon Allah yace ba ni ba ni ba duniya, kun ji matsayina a duniya tamkar bako ne kenan wanda ya sauka karkashin itaciya dan ya sha inuwa yayi gaba. To dan haka ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma Ibn Umar irin wannan wasiya, kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil, ka zamanto a duniya kamar bako kake ko kuma wanda yake da mucewa. Jin wannan kalima ke da wuya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abdullahi dan Umar, shi kusa ya ci gaba da cewa idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limardik wa min hayatika limautik. Sai ya ci gaba da cewa in har ka kai marice to kada kai jiran asuba, idan ku kawai gari to kar kai jiran marice. Wannan gaba ita ma bayani ya gabata akan ta, abinda Ibn Umar yake nihi da cewa in ka kai marice kar kai jiran asuba, in ka wayi gari kar kai jiran marice, ma'ana duk wani aiki wanda yake na alkhairi wanda zai kusantar da kai da Ubangijinka subhanahu wa ta'ala a matsayinka na mumini mai tunani mai hankali mai tsinkayen nesa, to ba a buƙatar a samu lati tattare da kai. Duk wani aiki na alkhairi abinda ake buƙata kai gaugawa ka aikata, domin nan da zuwa minti ɗaya ba wanda yake da tabbacin cewa ya kai zai kai. Al'amari ne wanda yake na gaibu, kwanukan rayuwa al'amura ne waɗanda suke da gaibu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya kadaita game da sanin ajalin bawansa. Dan so da yawa mutum yakan iya cewa zan yi kaza zuwa lokaci kaza zan yi kaza, kafin ajima sai kaga mutuwa ta zo ta dauke shi. To dan haka duk wani aiki na alkhairi wallahi tallahi abinda ake bukata mumini a same shi a sahun gaba, ba maganar sai anjima. To shine anan manzo Ibn Umar yake cewa idza amsayta, in har ka kai marice fala tantazir as-sabaha, kar kai jiran asuba. An gane ku, igaugawa ka aikata wannan aiki. Sai yace wa idza asbahta, in ku kawai gari sai yace fala tantazir al-masa, to kar kai jiran marice. Sai yace wa khudh min sihhatika limaradik, karibanci koshin lafiyarka kafin rashin lafiya. Saboda kasancewar duk yanayin da mutum mumi bawa yake ciki, to akwai abin da yake shiyance shi zai biyo baya. In har kana cikin yalwa da jin dadi to ka tabbatar da cewa akwai kunci wanda zai biyo baya. Haka in kana cikin koshin lafiya ka tabbatar da cewa rashin lafiya na tare. In ma irin waɗannan rashin lafiya na yau da gobe basu same ka ba, to akwai rashin lafiyar da bata da magani shine tsufa, in har kwanuka sun ja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa tsufa rashin lafiya ne. Manzon Allah ya ce dukkan wata rashin lafiya tana da magani. Manzon Allah ya ce sai dai rashin lafiya biyu, tsufa da mutuwa, su kadai ne ba su da magani. Don haka anan ya ce wa khudh min sihhatika limardik, karibanci koshin lafiyarka kafin rashin lafiya. Wanda bayani ya gabata mumini abinda ake bukata lokacin da kake cikin matashi, to abinda ake bukata ka zage akan ayyuka na ibada. Saboda kasancewar duk lokacin da tsufa ya cin maka irin abinda kake ada bayan da za a yi ka iya, haka lokacin da kake cikin koshin lafiya to kayi kokari ka kusanci Ubangiji subhanahu wataala da dukkan wasu ayyuka na ibada. Domin rashin lafiya ta cin maka, maganar aikin da kake yi ada na ibada bai ma taso ba. To da yawa mutum rashin lafiya ta kan kwantar da shi, bai isa ba ya juya da kanshi sai an juya shi. To ina maganar ayyuka wanda da ka saba yi kafin wannan lokaci. wanda kuma bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk mutumin da ya saba aikata wasu ayyuka na ibada idan rashin lafiya ta zo ta gitta masa ko bulaguro wannan uzuri ya hana shi game da aikata wannan aiki za a rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata ka saba azumin litinin da alhamis lokacin kana matashi ka saba yin qiyamul layl lokacin kana matashi tsuha ya cin maka ko rashin lafiya ta kwantar da kai baka iyayi ubangiji subhanahu wataala sai ya rubuta ma lada cikakke a kowane dare tamkar ka tsaya ka kusance shi da waɗannan nafilfili to dan haka kasancewar shine yace karibanci koshin lafiyar ka kafin rashin lafiya sai yace wa min hayatika li mautik karibanci rayuwarka kafin mutuwa saboda karshen alaiwa kasa duk wanda yake raye to abin da ke biyo baya nan gaba ita ce mutuwa wannan wasiya da Ibnu Umar shi ya ci gaba da yi yayi duriya akan abinda manzon Allah ya faɗa masa wannan wasiya ta shi tuntuni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wannan wasiya a cikin hadisi ingantacce hadisin da yake cewa igtanim khamsan qabla khams manzon Allah yace karibanci abu biyar kafin abu biyar daga cikin waɗannan abubuwa biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace muribanta wato akwai shine koshin lafiya kafin rashin lafiya sannan akwai kuma cewa mu ribanci rayuwar mu kafin mutuwa dan haka shi anan Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa jaddada mana cewa mu ribanci waɗannan abubuwa kai tsaye za mu tashi kenan hadisi na gaba kamar yanda mun karanta shi wanda shi ma dai riwaya ce ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haqqu mri'in muslim lahu shay'un yusi fi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun inda manzon Allah ke cewa ma haqqu mri'in muslim ai bai dace ba ga mutum wanda yake musulmi bai dace ba ga mutum wanda yake musulmi sawa annamiji ko mace lahu shay'un yusi fihi wanda ke da abin da yake iya yin wasiya a cikin sa domin abin da zaka iya yin wasiya a cikin sa takan iya yuwa akwai hakukuwan jama'a takan akan ka kuma takan iya yuwa kai kana da wasu hakukuwa naka akan jama'a shine anan yace lahu shay'un yusi fihi mutumin da yake da abin da zai iya yin wasiya game da shi yabitu laylatayn manzo Allah yace bai dace ba a ce ya kwana wato dare biyu illa wasiyatuhu maktubatun inda manzo Allah yace face wasiyar shi a same ta tana rubuce a gunsa me ake nihi tana rubuce a gunsa shine ya zamanto ya tanadi wasiyar sa tuntuni wannan kenan lafazin al-Imam al-Bukhari a riwaya ta al-Imam Muslim shine manzon Allah ya ce yabitu salasa layali ai bai dace ba ga mutum musulmi wanda yake da abin da zai iya yin wasiya da shi a ce ya kwana kwana uku manzon Allah ya ce face sai an samu wasiyar shi tana rubuce a wajensa a matsayin ka na mu'mini bai dace ba a ce an kwana kwana biyu ko kwana uku baka rubuta wasiya ba don haka shi Ibnu Umar sai ya ci gaba da cewa ma marrat alayya layla sai ya ce wallahi dare ɗaya bai taɓa wucewa ba a kaina munzu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala zalik tun ran da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka illa wa indi wasiyati yace face wasiyata tana gona tun ran da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalima to dan haka kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana bai dace ba a matsayin mu na mu'minai dare biyu ko dare uku ya wuce a kanmu ba tare da mun rubuta wasiya ba wanda ita abinda ake nihi da wasiya in aka ce wasiya malamai suka ce shine mutum da ya kayi alƙawari ga wani mutum bayan mutuwarsa game da yin tasarrufi a cikin dukiyarsa an gane ko shine kenan al'amru bitasarrufi fil amwali ba'da al-maut kai umarni game da cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza a cikin dukiyarka bayan mutuwarka shine ake kira da wasiya duk da cewa malamai suka ce wasiya abu ce wanda take mai fadi in ma ya kasance mutun yayi alƙawari ga wani cewa bayan mutuwa ta dukiyata a dauka za a mun kaza a dauka za a yi kaza, ko kuma yayi alƙawari ga wani cewa bayan mutuwa ta iyali na kankanan yara na kai kokari ka kula da su, kar ayi wasa game da kula da tarbiyyar su da makarantar su da sauran dukkan abubuwa waɗanda suke na yau da gobe, ko kuma kai wasiyar cewa bayan raina abu kaza wanda yake mallaka ta, to ka san da cewa na mallaka ma wane yayi amfani da shi zuwa lokaci kaza, ko kuma kai wasiyar cewa bayan raina abin da ya shahi haraka ta jana'iza kar amun kaza kar amun kaza kar amun kaza, wane zai mun kaza, wane zai mun wankan mutuwa, wane zai sa mun likafani, wane zai mun sallah, wane da wane su za su shigar da gawa ta cikin kabari, to wannan duka yana karkashin yin wasiya, wanda ita kamar yanda wasiya a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana iya abinda ake bukata mutum yayi kokari ya rubuta wasiya, wanda shi ta bangaren rubutun akwai yalwa, in ka iya rubutu ka rubuta da kanka, idan baka iya ba ka kirayi wanda ya iya rubutu rubutun da aka iya ganewa, ni wane, dan wane, mai sunan wane, a cikin dukiya ta kaza a dau kaza a sarrafa ta kaza, ma'ana ayi kaza da ita, ko kuma abawa na abawa na abawa ne, an gane ko, haka za a rubuta, ko kuma misali bayan raina wane shi zai mun sallar gawa, ko wane zai mun wankan mutuwa, ko wane zai mun kaza, ko kuma in na mutu kar amun sadakar kwana uku, kar amun ta sati, kar amun ta 40, kar amun ta shekara, domin duka sun ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaman makoki kar amun, duk abinda bai dace ba a shari'a in ka tabbata jama'ar ka wannan al'ada su ce saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a matsayin ka na mumini kafin Allah ya karbi rayuwarka sai kai wasiyar cewa kar amaka,
na'am,
an gane ko, ka samu wuri wanda yake kyaukyawa ka ajiye wannan wasiyata ka, ko kuma ka samu amintaccen mutum ka bashi, kana mutuwa sai ya huddo takarda ya nuna, to ga abin da wani ya rubuta ya ce kar amai kaza kar amai kaza kar amai kaza kar amai kaza, da ku da shi kuma wane ne ya fi haƙi a kansu, shi ya ce kar amasa, haka wani malami Allah ya ji kansa ya rubuta takarda, sanannen malami ne mashhuri ne a nan garin, ya rubuta takarda cewa duk waɗannan sadakoki kar a masa, tun kafin haraka ta sunna ma ta kankama dawowar mutane kan layi yayi wasiyar cewa kar a masa wannan sadakoki, domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansu, to don haka kasancewar ita wasiya kenan abu na farko a nan, mai manzon Allah yace illa wa wasiyatuhu maktubatun inda, face wasiyar shi tana rubuce a gunsa, kenan ana buƙatar wasiya a rubuta ta, rubutu kuma wanda yake kyaukyawa wanda za a gane, wasiya kuma ba a buƙatar a yi ta a dunkule, dalla dalla za ka yi bayani, shi wanda in ka iya rubutu ka rubuta, in baka iya rubutu ba ka kirayi amintacce wanda ya iya rubutu ya rubuta, in ya so kuma bayan gama rubutu a samu shaidu, ka samu wasu mutanen ƙwarai ka shaida musu, in ana bukata a yi kofin wannan takarra wane ya aje, wane ya aje, wane ya aje, an gane ko, a kai ta wuri amintacce a aje, in har kana tsoron ma a cikin gidanka wani in ya ganta daga cikin ƴaƴanka yakan iya wato keta wannan wasiya, to sai ka yi kokari ka samu wurin da ba kowa ba zai iya gani, ka je ka adana ka samu amintacce, sai ka gaya masa ina da ajiya a wuri kaza, bayan raina a hudu wannan, to shine anan kenan malamai da suka kalli wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yace ai bai dace ba ga mutum wanda yake musulmi, anan kuma kaidi ne kenan musulmi, manzon Allah ce ai ma haqqu mar'in muslim, bai dace ba ga mutum wanda yake musulmi sai yace lahu shay'un yusifihi, wanda yake da abin da zai iya yin wasiya da shi, dan akan iya wayi gari mutum baya da abin da zai yi wasiya da shi, in ma baka da dukiya ko babu hakukuwan jama'a akan ka, ko kuma jama'ar ka duk abubuwan da suke gudanar da shi na jana'iza suna gudanar da shi akan tsari na shari'a akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan maganar yin wasiya bata taso ba, don haka ya ce lahu shay'un yusi fihi, wanda yake da abin da zai iya yin wasiya a cikinsa. Manzon Allah ya ce bai dace ba a ce ya kwana dare biyu, a waccan riwaya ta Imam Muslim manzon Allah ya ce ya bitu salasa layali, ya kwana kwana uku. Manzon Allah ya ce illa wasiyatuhu maktubatun inda, face wasiyarsa a same ta tana rubuce a gunsa. To don haka malamai sun kasa wasiya kashi uku, akwai wasiyar da take wajiba, akwai wadda take haramun, akwai wadda take matsayinta kuma halak ne. Wasiyar da matsayinta wajibi ce shine duk mutumin da ya tabbatar da cewa akwai haƙuƙuwan jama'a a kansa, to dole mutum ya rubuta wasiya. An gane ku? Kai ne kana harka ta saye da sayarwa yau da gobe da jama'a, ka tabbata akwai basukan jama'a a kanka, to dole ya zamanto kana da wasiya a rubuce, wane dan wane mai kaza yana bi na kaza, wane yana bi na kaza, wane yana bi na kaza. Ko kuma misali jama'a sun kawo ajiya sun ajiye a wajenka, to dole anan ka rubuta wane yana da kaya kaza a wajena, kaya kaza ba nawa bane ba, na wane ne, lokaci kaza ya kawo mun ajiya. Ka rubuta takadda wadda take amintatta, ka rubuta duk iya abin da yake haƙuƙuwan jama'a, ba dan komai ba, dan kar a wayi gari mutuwa ta cin maka, mutum ya fito ya ce ina bin wane kaza, magadan shi su fito su ce a mu ai bai gaya ba kuma babu wani dalili, saboda su magada anan ba za a tilasa musu ba a ce duk wanda ya zo yayi da'awar cewa yana da kaza akan mamacin su a ce dole sai sun gaskata shi, wannan ba dole bane akan magada. An gane ku? A nan dole duk wanda ya zo ya ce yana bin wane kaza da Allah ya masa rasuwa, sai a ce to ya kawo shaida. In ya kawo shaida falillahi alhamdu. An gane ku? In ya kawo shaida to wannan falillahi alhamdu, in ba shaida to sai a sanya shi ya rintse da Allah. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi mana albayyinatu alal muddai, sai ya ce wal yaminu ala man ankara, kawo shaiduna tabbata akan wanda ya kawo ƙara. In ka ce kana bin wane kaza, sai a ce ina shaidu. An gane ku? Idan ka kawo shaida, shi wannan idan ka ce ba ka da shaidu, shi wanda ake bi, wanda aka kawo ƙaransa, shi kuma sai ya yi rantsuwa ya ce ya rantse da Allah ya ce ba abinsa. Wannan kenan akan mutumin da ka kawo ƙara. To anan kayi da'awar cewa kana bin wane kaza, a nan magana ɗaya ce, kawo shaidu, in ba shaidu to rantse da Allah cewa in har kana bin shi, don su magadan ba su za su yi rantsuwa ba. A nan kenan ɗayan biyu ne, in kana da haƙƙi akan mutum Allah ya masa rasuwa ba tare da ya yi wasiya ba, sai ka kawo shaidun da suke tabbatar da cewa kana bin shi. In ba ka da shaida to sai ka je gaban alƙali ka rantse da Allah in har kana bin shi. In ka rantse da Allah a nan kuma magada sai su ɗauka su ba ka tsakaninka da Ubangijinka. Amma haka ina raye, kana raye, na ce ina bin ka miliyan guda, alƙali sai ya ce da ni in kawo shaidu. In na kawo shaidu, dole shaidun nan suka tabbatar da cewa ina bin ka, to dole alƙali zai takura ka, ka biya ni haƙƙina. In ko ba ni da shaidu, na ce ina bin ka miliyan guda, ka ce a'a ba na bin ka, alƙali sai ya rantsar da kai, kai za ka yi rantsuwa. In ka yi rantsuwa da Allah ba na bin ka, to shi kenan. A kiyama kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sadar da haƙƙi game shi. To don haka a nan kenan, idan ka tabbatar da cewa akwai haƙuƙuwan jama'a a kanka, wasu suna bin ka bashi, wasu sun baka amanar kayansu ajiya, to a nan dole ne za ka rubuta wasiya. Wasiyar nan kuma ba a buƙatar fa ta wuce kwana uku, ka kwana dare biyu ko kwana uku baka rubuta wasiya. Don haka ana tashi daga wannan darasi, duk mutumin da ya san akwai haƙuƙuwan jama'a a kan shi, to ya yi ƙoƙari gobe zuwa jibi ya rubuta wannan wasiya. In wani abu ya canza, hallo kana iya rubutawa, domin wani abu yakan ƙaru. Lokacin da ka riga ka sauke wani haƙƙi, bashin da yake binka, sai ka je to ka goge ka soke daga cikin wannan wasiya, kenan wannan bashi ka biya. In har akwai wanda ka shaida ma, sai ka je ka gaya masa to bashi na tsakanina da wane da gaiwa na sauke na biya, ko kayan ajiya da wane ya bani na riga na maida masa kayan shi, ya zo ya karɓi kayansa. Sannan Nau'i na biyu wanda wasiya take zama wajibi, mutumin da Allah ya albarkace shi da dukiya, mutumin da yake da dukiya mai yawa. A nan fa in aka ce dukiya mai yawa, karka tsammaci cewa sai ka zamanto kamar yadda Bature yake cewa miliyarder, ka tara miliyarka. In kana da kuɗaɗe bakin gwalgwado, to ana buƙatar danginka waɗanda suke na kusa, waɗanda ba su da gadonka, to dole ka rubuta cewa bayan mutuwarka a ɗauka za a cikin dukiyarka a raba musu. Danginka na kusa waɗanda ba su da gadonka. Misali, mutum so da yawa, kaga lokacin da mutum ya mutu, idan yana da ɗaya, ko ya bar uwa ko ya bar uba, kaga ƙannen shi da yayin shi ba su da gado. Lokacin da ka mutu ka bar ɗa ko jika, ƙanninka da yayinka ba su da gado. An gane ku? Don haka duk mutumin da ka tabbata in dai aka ce yau ka mutu, a dukiyarka ba shi da daidai da dala wanda Allah ya kasa ya ce a bashi, kuma ga ya makusancinka ne, to abinda ake bukata in har kana da dukiya mai yawa, to dole ne ka yi wasiya, ita ma wannan matsayinta wajibi ne. Kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, da sauran malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya muhukama ce, ba mansuha ba ce. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ubangiji ta'ala yace an wajabta muku yin wasiya idan wato alamun mutuwa ya halarto ma ɗayan ku. Duk lokacin da kaga ka shiga rashin, ka kwanta rashin lafiya, rashin lafiyar da baka tsammanin tashi, to anan ana buƙatar in kana da dukiya ka rubuta wasiya, ko kuma ba ana buƙata ba, ma'ana ya zama tilas in dai kana da dukiya mai yawa, danginka na kusa waɗanda ba su da gado, ka rubuta cewa a ba su kaza. Shine Allah ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Alwasiya anan shine na'ibun anil fa'il, an wajabta muku yin wasiya idan mutuwa ta halarto ma ɗayan ku, kenan ku jama'a ta mu'minai. In taraka khaira, in ya riga ya bar dukiya, Allah ya ce to an wajabta masa yin wasiya lilwalidaini, ga uwa da uba, wal aqrabina, da dangi waɗanda suke mafi kusaci da shi, bil ma'rufi, Allah ya ce amma da halin kyautatawa, kar kai wasiyar da ta wuce ka'ida. Don haka wasu malamai da wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa inna Allah ta'ala qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li warith, lalle ubangiji ta'ala duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa. Manzon Allah ya ce babu wasiya ingantacciya ga magaji. Wasu malamai sai suka ce wannan hadisi ya shahi wannan aya. Da a farkon musulunci wannan aya na nuna cewa dole ne mutum in alamun mutuwa sun cin masa, to dole ya rubuta wasiyar cewa a in ya mutu a cikin dukiyar shi, mahaifinsa da mahaifiyarsa da dangin shi a ɗauka za a ba su daga cikin dukiyar shi. To don haka malamai suka ce a nan ita ayar, shi wannan hadisi ya shahe wani ɓangare ne daga cikin ayar, amma wani ɓangaren yana nan kamar yadda yake. Don haka a nan kenan duk wanda yake da gadonka, misali uwa da uba, domin uwa da uba ba sa saraya, ba wani wanda ya isa ya hana su cin gado. Haka nan ɗa, ba wanda ya isa ya hana shi cin gado. Haka nan mata, ba wanda ya isa ya hana ta cin gado. An gane ku? To don haka duk wanda babu wanda ya isa ya kare shi game da cin gado, to a nan bai ya halatta ka yi wasiyar cewa in ka mutu a cikin dukiyarka a ɗauka za a ba shi. Don haka a nan da uwa da uba da ƴaƴa duka sun fita, da mata duka sun fita, bai ya halatta mutum ya yi wasiyar cewa in ya mutu ƴaƴansa ko kuma matar shi ko kuma mahaifinsa ko mahaifiyar shi a ɗauka za daga cikin dukiyar shi a basu, domin Ubangiji ta'ala ya kasa ya hudda haƙƙinsu. Wannan haƙƙi da Allah ya kasa ya basu wannan ya wadace su, ba sai an yi wasiya gare su ba. Don haka a nan malamai suka ce to duk wanda yake makusancinka, wanda ba ya da gadonka, dole ne ka yi wasiyar cewa in ka mutu a cikin dukiyarka a ɗauka za a bashi. Amma a nan sharaɗi sai Allah ya ce in taraka khaira, in har ya bar dukiya. Abinda ake nihi da alkhair a nan dukiya wadda take mai yawa, sharaɗi ne Allah ya ce in taraka khaira, in ya bar dukiya mai yawa. Amma in dukiyar bata taka kara ta karya ba, ba maganar ka yi wasiyar cewa makusantanka a basu, don haka duk dukiyar da bata kai ba waɗanda suke magadan kamata wadace su to ba maganar kai wasiyar cewa danginka na kusa a ba su kaza. Anan ne za mu iya kiyastawa kamar abin da mutum yaka iya yin wasiya a cikinsa, duk da cewa akwai wasu dalilai amma sun kwanta mana wanda magabata wasu sun kayyade idan mutum yana da irin kamar dirhami 400, wanda dirhami 400 ko inda za ka kiyasta shi a yau bai wuce ba kamar miliyan 3. Kenan anan muna iya ɗaukan duk mutumin da yake da kuɗi daga miliyan 3 zuwa abin da ya yi gaba, to wannan dukiya ce mai yawa. Yakan iya yin wasiyar daga cikin wannan dukiya a ɗauka za a ba dangin shi waɗanda suke na kusa. Wanda ita wannan wasiya kuma baya halatta ta wuce sulusun dukiya. An gane ku? Baya halatta ta wuce sulusun dukiya. Ka kasa dukiyarka kashi uku sai ka ware kashi ɗaya, kashi ɗayan nan a cikin shi ne za a zartar da duk abin da kai na wasiya. Domin hadisi ya gabata tun a cikin babi na farko, baban da ke bayani game da tsarkake niyya, wanda a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjin sa ta ban kwana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya gaida Sa'ad ibn Abi Waqqas domin rashin lafiya ta kwantar da shi a wannan shekara da aka zo Makka. Sa'ad sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulullah, kana ganin yanda rashin lafiya ta kai matuƙa da ni? Yace ya Rasulullah, ni mutum ne mai dukiya amma ba ni da wanda zai gaje ni face iyata ɗaya ɗaya. Yace ya Rasulullah, zan iya kasa dukiyata kashi uku na ɗau kashi biyu na yi wasiya da shi ne sadaka? Manzon Allah yace masa, a'a. Kamar misali a miliyan uku ya yi wasiyar cewa a ɗau miliyan biyu, wato a sarrafa ta a wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah, zan iya yin wasiya da miliyan biyu daga cikin miliyan uku? Manzon Allah ya ce masa, ya ce, to ya Rasulullah, zan iya kasa dukiyar ta wa tsakiya na yi wasiya da rabi? Manzon Allah ya ce masa, ya ce, to ya Rasulullah, zan iya kasa dukiyar kashi uku na yi wasiya da kashi ɗaya? Ma'ana a miliyan uku ya yi wasiya ta miliyan guda? Manzon Allah ya ce, ƙwarai. Sai ya ce masa, amma wasulusu kabirun. Manzon Allah ya ce, au kasirun. Manzon Allah ya ce, sulusun dukiya ma fa abu ne wanda yake mai yawa. Kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya, manzon Allah ya ce, ba kaɗan ba ne ba. Kaga yanzu a miliyan uku a ce ka ɗau miliyan guda ka bada, ai abin ba kaɗan ba ne ba. To don haka a nan wannan gaba da manzon Allah ya ce wasulusu kasiru, ya ce sulusun dukiya abu ne mai yawa. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa da a ce jama'a sun tauye wasiya daga sulusi sun maida ta rubu'i, ya ce da shi ya fi dacewa. Domin manzon Allah ya ce sulusi ma abu ne mai yawa. Maimakon a ce a miliyan uku za ka ba da miliyan ɗaya, wannan miliyan uku sai ka kasa ta kashi huɗu ka ɗau kashi ɗaya ka bada, haka Abdullahi ɗan Abbas ya ce, inda mutane za su tauye wasiya daga sulusi su kai ta rubu'i, ɗaya daga cikin huɗu, ya ce da shi ya fi dacewa. Me yasa? Ya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa. Abubakar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da mutuwa ta cin masa da zai yi wasiya, sai ya yi wasiyar cewa a cikin dukiyar shi a kasa kashi biyar a ɗau kashi ɗaya a bada. Abu aka ce me yasa haka? Sai yake cewa, yaya ba zan yarda ga kaina abinda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yarda ga kanshi? A duk ganima ta yaƙi in an tattara, Allah ya yi kashi ɗaya yake so daga cikin biyar, wannan kashi ɗaya ma kuma shi da manzansa, da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa, da marayu, da waɗanda suke talakawa, da baƙo wanda yake dan wucewa. Kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratu Tauba, wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khum, ba suratu Tauba ba suratul Anfal, wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabni sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Abubakar da ya kalli wannan aya sai ya ce, daga cikin dukiyata in Allah ya mun rasuwa a ɗau kashi ɗaya daga cikin biyar kinta a sarrafa shi. aka ce me yasa sai ya ce yaya ba zan yarda ga kaina abinda Allah ya yarda ga kanshi tunda shi Allah kashi daya ce daga cikin biyar kin ganima yace a dauki kashi daya a bashi nashi ne shi da manzansa da dangin manzon Allah na kusa da marayu da talakawa da bako wanda yake dan wucewa to dan haka anan malamai suka ce in har so samu ne to mutun yayi wasiya da khumusin dukiya iya abinda ka mallaka sai kai wasiyar a kasa wannan dukiya kashi biyar a dau kashi daya a bada wanda yayi wasiya da khumusin dukiya yafi wanda yayi wasiya da rubu'in dukiya ma'ana daya daga cikin hudu wanda an gane ku tare da cewa sulusun dukiyar ya halatta mutun yayi kamar yadda manzon Allah ya tabbatar ma Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa zai iya yin wasiya da sulusun dukiya wanda yayi da rubu'i kenan yafi wanda yayi da sulusi illa kasancewar karawa akan sulusi kuma wannan haramun ne ba a zartarwa dole sai in magada sun yarda sun amince misali mutun ne yace in ya mutu a dukiyar shi a dau kashi daya daga cikin uku a gina masa masallaci a gina masa makaranta a ba dangin shi waɗanda suke na kusa wani da wani da wani a ba su miliyan miliyan wani a dauka za a ba shi kaza a dauka a muka kaza to a cikin wannan dukiyar ta shi gaba ɗaya kashi ɗaya daga cikin wannan ukun dukiyar shine za a zartar da waɗannan abubuwa in ya isa to fa lillahi alhamdu in an zartar da waɗannan abubuwa in wani abu ya rage sai a dawo a fatsa ma magada an gane ku ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza to sai ya zamanto sulusun dukiyar sulusi ne wanda yake mai yawa duk abin da yace ayi an masa wani abu yayi saura to wannan abin da yayi saura sai a zo a fatsa shi da saurin dukiya kenan sai a raba ma magada idan ku abin da yace a masa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar bai isa ba to ba maganar a dauko daidai da dala a cikin wancan kashi biyu sai inda yardan magada gaba ɗayan su in sun yarda sun amince sannan za a dauko wani abu a ƙara akan wannan sulusi kenan a zartar da abin da yace ayi
na'am
an gane ko
na'am
to dan haka kenan anan abin da muke so mu gane anan wasiya tana zamantowa wajibi ga mutumin da ke akwai haƙuƙuwan jama'a a kansa idan ana bin ka bashi dole ka rubuta in wasu suna da kayan ajiya a wajenka ka rubuta duk wani abin da aka baka aro kana amfani da shi yau da gobe ka tabbata ba naka bane ba sai ka rubuta wasiya kaya kaza ba nawa bane dan kar ka mutu ka bar menene abu Hausawa suke cewa ka bar baya da kura kai ka mutu masu kaya sun zo sun tsaya sun ce a ba su kayan su kuma magadanka sun yi tsaye sun ce a kaya na mahaifinsu ne na mamacinsu ne kaga anan rikici waye bar wannan rikici kai da kake yin abin da ya zama wajibi a kanka kai ka bar wannan rikici dole ka rubuta duk abin da ba naka ba dole ka wani irin wannan rikici kuma ya wakana ba su ɗaya ba su biyu ba mutane sun san da irin waɗannan abubuwa su da yawa mutum yake mutuwa abu ba nashi ba shikenan magaran shi sai su hau kai saboda shi wanda ya bashi kayan daga shi sai Allah ba wanda ya san abin da yake gudana ko ma ya fito ya faɗa su ki gaskata shi to dan haka anan in ka san akwai haƙuƙuwan jama'a akan ka kenan wasiya ta zama wajibi akan ka in bashi ne ka rubuta kana mutuwa bayan an fidda ɗawainiya ta tattala gawa abinda za a saya maka likkafani da turaren da za a shafa maka da itacen da za a jera da kuɗin masu gina da sauransu idan an fitar da wannan abinda zai biyo baya duk wanda yake bin ka bashi dole za a yi sanarwa ko da dukiyarka gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi dole a biya bashin da yake kanka dan in mutum ya mutu ko miliyar nawa ya bari a farko abinda za a yi sai an biya dukkan bashin da yake kanshi an gane ku bayan in an hudda ɗawainiya ta mutuwa kenan abinda muke nihi da ɗawainiya ta mutuwa anan saya masa likkafa ne da kuɗin rami in har biya ake da saya masa itace ba maganar ba a hudda wani kuɗin sadakar kwana uku da na sati a wannan duka zalunci ne mai dashi gefe in ka yi niyyar ma mamacinka sadaka a aljihunka za ka hudda kuma kofa ce a buɗe duk ran da kaga dama za ka yi masa sadaka ƙayyade mata kwana uku ko sati ko arba'in ko shekara wannan saba ma Allah ne subhanahu wata'ala saba ma manzansa ne to don haka kenan in an hudda wannan ɗawainiya ta mutuwa abinda zai biyo baya kenan shine biyan bashi sai a tambaya suwa suke bin shi bashi idan aka samu jama'ar da suke bin ka bashi dole za a biya su in ma alkawari kuka yi sai nan da shekara biyar za ka biya wannan bashi yau muka yi yarjejeniya da kai muka yi ciniki to ka amince mun cewa sai nan da shekara biyar zan biya wannan bashi, in yau Allah ya mun rasuwa wannan ajali ya sauka, a take yanki a yau za a biya ka ko gobe. An gane ku, wannan ajali ya sauka. Amma misali in muka yi yarjejeniya da kai, muka yi kasuwa, ina bin ka bashi, sai muka yi alkawarin sai shekara uku ko shekara biyar za ka biya ni wannan bashi, yau Allah sai ya mun rasuwa, to wannan ajali bai sauka ba, sai an kai lokacin da aka kayyade sannan za ka biya, in ka biya magadana za a ba wannan dukiyar. Kenan ni ajali nawa ne ya sauka wanda yake kaina, amma nawa wanda yake kan wani bai sauka ba. An gane ku, kai kana raye, mun yi alkawari da kai, na saida maka wannan mota za ka biya ni nan da shekara guda, yau sai Allah ya mun rasuwa, to sai in shekara ta cika sannan za ka biya ni, wannan ajali bai sauka ba. Amma inda ni da kai muka yi ciniki kana bi na miliyan guda, sai shekara ta zo zan baka, a yanzu in Allah ya mun rasuwa dole zan biya, dole za a dauka a cikin dukiyata a biya ka, ba maganar sai baki. To dan haka kenan anan wasiya wajibi ce. Haka nan kenan in mutun yana da dukiya mai yawa, kenan dangin shi na kusa waɗanda ba su da gadan shi, dole yayi wasiyar cewa a cikin dukiyar shi a dauka za a ba su. To amma Allah sai ya kayyade, sai ya ce bil ma'ruf, da hali wanda yake na kyautatawa. Kenan kyautatawa anan kar kai wasiyar cewa a dauki kaza a ba su abin da ya wuce sulusun dukiya, abin da ya wuce kashi 1 daga cikin ukun dukiya. In kai abin da ya wuce kashi 1 daga cikin ukun dukiya kai zalunci, kuma wannan wasiyya ta ka sunanta batatta, ba za a zartar da ita ba, akan sulusun dukiya za a aje ta, ba za a ƙara ba akan sulusun. Misali ina da miliyan uku, sai na ce a dau miliyan biyu a ba magadana, amma na a ba makusantana miliyan biyu a bar ma magada, wannan wasiyya ce ta zalunci. Dole wannan za a tada ta, za a aje ta a matsayin sulusun dukiya, miliyan ɗaya kadai za a dauka a ciki. An gane ku, shine Allah ya ce bil ma'ruf, kuma da halin kyautatawa. Halin kyautatawa a nan kuma magadanka kar ka yi son kai, don wannan kasancewar talaka ne, ka ce a bashi jikka 500 ko a bashi miliyan guda, wannan da ka san mai abin hannun shi ne, da wannan ka ce a bashi miliyan biyu ko a bashi miliyan uku, a yanda ka ce a ba wani, haka ya kamata a ba wani. In har so samu ne ma, mai karamin karfi shi ya kamata a taimaka masa, kuma a cikin dangin naka bayyana dacewa, ka ware wasu ka ce a ba su, wasu ka ce a hana su. Wannan duka baya daga cikin halin kyautatawa. Don haka Allah ya ce bil ma'ruf, wato da halin kyautatawa. Kenan kar ka bambanta danginka, kuma kar ka yi wasiyyar da ta wuce sulusi, kuma kar a fifita wasu akan wasu, abin da ya kamata a daidaita su, kowa a bashi kaza. Sai Allah ya ce haqqan 'alal muttaqin, wannan haƙƙi ne wanda Allah ya cancanta shi, ya wajabta shi akan bayinsa waɗanda suke masu takawa. To don haka wani ɗan uwa yake tambaya a daidai wannan gaba, yake cewa shin yanzu mutum ne, mene ne kake cewa? Wai mutum ne yana raye, ‘ya’yansa sai ya musu wata kyauta, ya ware wasu daga cikin ‘ya’yansa sai ya musu babbar kyauta, sai ya ce idan Allah ya masa rasuwa da wani ba sa cikin gadon shi, ya hudda su daga cikin gadon shi domin ya riga ya musu wata kyauta tun yana raye. Wannan wasiyya tashi wasiyya ce ɓatacciya, don baka isa baka hana wani cin gado. Shari'a ita take hana mutum cin gado. An gane ku? In dai ka riga ka wannan, ko da baka mutu ba, ko wasiyya ka riga ka rubuta cewa in na mutuwa na baya cikin gado na, in dai ba shari'a ba ta hana shi, to kai baka isa baka hana shi. Shari'a ita take hana wani ya ci gadon wani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya nuna mana, musulmi baya gadon kafiri, kafiri baya gadon musulmi. Kaga waye hana kenan gajejeniya tsakanin musulmi da kafiri? Shari'a. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, duk wanda ya kashe magajin shi da ganganci, to wannan bai ya gado. Idan ɗa ya kashe mahaifinsa, kisa wanda yake na ganganci ba zai yi gado ba daga cikin dukiyar shi. Katilul amdi kenan, duk wanda ya kisa na ganganci to bai ya gadon magadan shi. In uba ya kashe ɗan shi da ganganci shi ma ba zai yi gadon shi ba. Haka nan in ɗa ya kashe wato mahaifinsa da ganganci ba zai yi gadon shi ba. Mace in ta kashe mijinta kisa na ganganci ba za ta yi gadon shi ba. Haka miji in ya kashe matarsa kisa na ganganci ba zai yi gadon shi ba. Don haka shari'a ita take hana wani ya gaji wani. Don haka nan mahaifi dan yama wasu ƴaƴansa kyauta, mai kauri lokacin yana raye yace ya rubuta wasiyar in ya mutu da wani ba sa cikin gadan su domin ya riga ya musu kyauta yana raye wannan wasiya wasiya ce dole za a tada ta in dala ya bari suna da gado a cikin ta wannan kyauta ya riga ya musu ne suna raye ƙarin bayani anan kasancewar game da ita yin kyauta daman bayani ya gabata dole ne mutum ya daidaita ƴaƴansa a wajen kyauta to anan ina mas'alar cewa kai ne kana raye kana da ƴaƴa wasu sun girma sun isa aure sai kai kokarin daukan dawainiyar su ta aure ka biya musu sadaki kai musu kaya wanda yake na al'ada ka nema musu mazauni gidan shiga da saura shin waɗannan ƴaƴa kankana wanda basu kawo ƙarfi basu isa aure ba yanda ka ware kuɗi kama waɗannan manya aure ka musu gidan shiga da saura dole kankanan su ma sai an musu sai an ware kuɗi an yi wasiyar cewa ko ka mutu su ma a musu kaza wannan ba maganar haka don haka wannan wani kuskure ne wanda wasu daga cikin malamai hatta da ɗaliban ilimi ba su gane akan wannan matsala na cewa wai in kana da ƴaƴa babban ɗa in ka masa aure ka sa shi gidan shiga an gane ku ka ɗan ba shi wani abu zai ringa juyawa yau da gobe ba dan komai ba dan yayi kokarin rike iyalinsa cewa waɗannan ƙanƙanan yara su ma sai ka rubuta wasiyar cewa in sun girma a musu a ba su kaza wannan wasiya wasiya ce batacciya dan haka ka'ida malamai suka ce wannan da ya isa aure ba komai ba yasa ka dauki wani abu ka bashi aka masa aure illa kasancewar bukatuwa zuwa haka yanzu misali kana da ƴaƴa wannan bashi da lafiya ka kashe miliyoyi ka a kai shi likita aka masa magani wannan wanda suke da lafiya sai a ce sai ka basu iya kudin da ka kashe ma wani ko misali kai ne kake da mata biyu wannan ba ta da lafiya aka biya kuɗi aka je aka mata magani sai a ce dole ita ma wannan sai an bata adadin kuɗin da aka kashe ma wancan wannan bukata ce ta kamata ba ta da lafiya dole za a saya mata magani wannan ɗa daga cikin ƴaƴanka ya isa aure ne wanda kuma haƙƙi ne nashi a kanka in kana da halin yi ma ɗanka aure kai masa aure in ka masa aure ai ba akan titi ba zai zauna idan kana da halin masa gida ka gina masa gidan da zai shiga in ba ya da jari ka yi ƙoƙari ka ba shi jarin da zai juya su ma ƙanƙanan in sun kawo ƙarfi lokacinsu ya yi su ma in kana da hali dole za ka yi musu aure ka sama musu gidan shiga ka ba su jari amma ba maganar cewa don an ma babban ɗa waɗannan ƙanƙana sai an rubuta wasiyar cewa ko bayan mutuwarka a cikin dukiyarsu a ɗau daidai kaza kamar yadda aka kashe na waje wannan wasiya ko da ka yi ta wasiya ce ɓatacciya ba za a zartar da ita ba a nan ƙa'ida malamai suka ce wannan babban ɗa buƙata ce ta kai matsayin a yi masa aure a sama masa gidan shiga a ba shi jarin da zai juya yau da gobe domin ya riƙe iyalinsa su ma ƙanƙanan in sun kawo wannan lokaci su ma za a musu haka amma ba magana a rubuta wasiyar yanda aka kashe ma babban ɗa haka za a kashe ma ƙaramin ɗa wannan matsala Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa haka ya faɗakar akan wannan matsala wanda su da yawa mutane suna kuskure akan wannan matsala kenan don haka anan shine mun gane kenan wasiya wadda take ta wajibi sannan kashi na biyu akwai wasiya wadda take matsayinta kenan haramun ce kamar yadda muka yi bayanin cewa kai wasiyar cewa daga cikin magadanka kenan a ba wani baya gadanka wannan wasiya ce ɓatacciya ko kuma mutum yayi wasiya wadda take haramu misali mutum yayi wasiyar cewa in ya mutu a cikin dukiyar shi gida kaza a ba ɗin shi wani na wani ne ko kuma yayi wasiyar cewa a ɗauka za a ba matar shi ko a ɗauka za a ba mahaifinsa ko a ɗauka za a ba mahaifiyarsa wannan wasiya ce ɓatacciya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk wanda yake da gado to babu wasiya gare shi inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris duk wani mai haƙƙi Allah ya bashi haƙƙinsa manzo Allah ya ce babu wasiya ingantacciya ga magaji wannan mata koda komin hidimar da take maka komin kula da take da kai to bayya halatta kai wasiyar cewa in ka mutu abinda ka mallaka na dukiya a dauka a bata akwai da yawa waɗanda sun yi haka sun haramta ma makusantan su gado sai mutum yayi wasiyar cewa in ya mutu kaza a dauka kawai a ba matar shi ko a ba iyalin shi ko a ba wane ne to wannan wasiya wasiya ce batacciya an gane ko in kana raye ne kana iya yin kyauta ka ce ka bata kaza ko ɗanka ka ɗau wani abu ka bashi to amma wannan kyauta da ka mishi kana raye in ya riga ya karɓi wannan kyauta to ba maganar in ka mutu a ta da wannan wasiya, tunda kyauta in aka riga ya aka ma mutum, in kana raye mutum ya karba, to shikenan wannan ta tabbata. Amma illa kasancewar anan, in har kana da wasu ƴaƴa banda shi kuma baka musu ba kyauta irin yanda kama wannan kyauta, to kai zalunci, saboda bambanta tsakanin ƴaƴa a wajen kyauta haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wani sahabi shine Bashir al-Ansari, Allah ya karama masa yadda, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai yake cewa, ya Rasulullahi, abinda nake bukata ka zame mun shaida, dana Nu'man ina da bawa daya daya wanda na mallaka, ka tabbatar da cewa nayi kyautar shi ga dana Nu'man. Manzon Allah sai yace da shi, naji kana da wasu ƴaƴa na daban bayan Nu'man? Sai yace kwarai da gaske. Manzon Allah yace kowane ɗa daga cikin ƴaƴan naka ka masa kyauta irin yanda kama Nu'man? Yace a. Manzon Allah yace to bazan zame maka shaida akan kyauta wadda take ta zalunci. Sai manzon Allah yace ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴan. Wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim. Kyauta kana iya ma ƴaƴanka tun kana rayu, amma maganar ka bambanta wannan bai taso ba, haramun ne. Amma naka rubuta wasiyar in ka mutu gida kaza a ba ɗanka wani, ko kaza a bashi daga cikin dukiyarka, wannan duka ba a yarda da ita. Da zaran ka mutu wannan wasiya dole za a tada ta. Wasiya ce wadda take ta zalunci, duk wanda yake da gadanka to ba maganar cewa kai wasiyar cewa a bashi kaza, abinda Allah ya kasa yace a bashi ya ishe shi. Sannan wasiya ta uku wadda matsayinta halakce shine kasancewar kenan mutumin da zai yi wasiyar cewa a dau wani abu daga cikin dukiyar shi a sarrafa masa akan fuska kaza, wanda ta ma wuce matsayin halacci, sai dai mu ce matsayinta mustahabi ne. Kamar misali mutumin da Allah ya albarkace shi da dukiya, yakan iya wasiyar in ya mutu a cikin dukiyar shi a dau kaza a gina masa wasu ayyuka na alkhairi, a gina masa makaranta, a gina masa masallaci, a gina rijiya, ko a yi hanya, ko wasu abubuwa dai wanda jama'a ta musulmi za su amfana da shi, ko a gina gida musamman domin almajirai su ringa zama, ko a gina gida na musamman domin ya kasance masauki wanda yake na baki, ko a dau kaza misali a ba waɗanda suke mabukata, talakawa da miskinai, a yi musu kaza. To irin wannan wasiya za a zartar da ita, wannan wasiya ce wadda matsayinta mustahabi ne. Amma fa wannan tana kasancewa ga mutumin da Allah ya albarkace shi da dukiya. In har ka san dukiyarka bata taka kara ta karya ba, to ka bar ma magadanka maganar kai wasiyar cewa a gina maka masallaci, a yi maka kaza, wannan bata taso ba, saboda wannan magadanka su suka fi cancanta. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Sa'ad ibn Abi Waqqas, manzo Allah ya ce masa innaka antazara warasataka aganiya khairan min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Manzo Allah ya ce masa innaka antazara warasataka aganiya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas, da zaka mutu kabar wato ƴaƴanka suna mawadata. Manzo Allah ya ce shi yafi alkhairi ka mutu kabar su a matsayin talakawa suna bin mutane suna ruku. Kaga anan kenan, in har ka san dukiyarka ba wata dukiya bace mai yawa, maganar kai wasiyar cewa ai maka kaza, ai maka kaza, ai maka kaza bata taso ba, iya abinda ake bukata ka bar ma magadanka. To wannan wasiya ita matsayinta kenan mustahabi ce. Kenan a takaice dai anan abinda muke so mu gane, ita wasiya abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka tana zamantowa wajibi ga dukkan mutumin da ke akwai haƙuƙuwan jama'a a kansa, da mutumin da yake da dukiya mai yawa waɗanda ba su da gado, sai wasiyar cewa a ɗauka za a ɗauka za a ba su a cikin dukiyar shi. Tana zamantowa haramun kenan a duk lokacin da mutum zai yi wasiya ga wani bangare daga cikin magadan shi, ka ce in ka mutu matarka a ɗauki kaza a bata, ko ɗanka a bashi kaza, ko mahaifinka a ɗauka a bashi kaza. Wannan duka wasiya ce wadda take haramtacciya, wadda ba ta halatta, ko kuma abin da ya karu a kan sulusi, ko kuma abin da ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa, ita ma wannan wasiya ce haramtacciya. Yanzu misali mutum ne a matsayin shi na musulmi, yayi wasiyar cewa in ya mutu a kai shi makabarta ta arna abin ne shi, wannan wasiya ce ba ta ciya ba, za mu zartar da ita ba. An gane ko? To haka mutumin da ya ce in ya mutu a ɗauka za a yi mai sadakar kwana uku da ta sati da ta arba'in, ita ma wannan dole za mu tada ta. wasiya ce haramtacciya domin ta ci karo da nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wasiya ce wadda take ta bid'a duk wasiyar da ta ci karo da shari'a dole za a tada ta kenan kashi na uku wasiya wadda matsayinta mustahabi ce mutumin da yake da dukiya mai yawa kenan anan bayan yayi wasiya ta wajibi na duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi na duk cewa magadan makusantan shi waɗanda ba su da gado a ba su kaza to ana buƙatar sannan ya ware wasu ayyuka na alkhairi ya ce a ɗauki kaza daga cikin dukiyar shi a zartan masa wannan wasiya matsayinta wato mustahabi ce kuma anan za mu fahimci wata karantarwa a ƙarƙashin wannan hadisi mi ibnu umar Allah ya kara masa yadda yake cewa a ƙarshen hadisi yake cewa ma bitu laylatan munzu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala zalika illa wasiyati indi aw kama qala ibnu umar yake cewa tun ran da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya faɗa haka yace wallahi ban taba kwana daidai da dare ɗaya face wasiyata tana rubuce a wajena kenan me ake da bukata da mu anan abinda ake bukata ga musulmi shine gaugawar meka wuya akan duk abinda Allah da manzansa suka ce da shi yayi ibnu umar da yaji manzon Allah ya faɗi wannan magana yace kwana ɗaya bai taba kwana dare ɗaya ba tare da ya rubuta wasiya ba in wani abu ya karu sai ya rubuta in wani abu ya ragu hannu sai ya goge kenan a duk lokacin da wani abu ya karu ka kara in wani abu ya rage ka rage dan haka kuma so da yawa ita wasiya wani bin mutun yana kawo ta kusa in ka zo wurin kwanci sa ta kasan matashin kai kana mutuwa daga an zo tattare shin huda kenan za a ga abin da ka bari an gane ko maimakon sai bayan kenan ta baye ga wasa sai abu ya riga ya wani kayan sai ma an wuce lokaci sannan za a binci ko kwana da kwanaki kenan abin da ake bukata mutun ya ajiye ta kusa da shi kana mutuwa a dauko takarda ga abin da wani ya rubuta shikenan da wani da wani da wani da wani suna bin shi kaza shi ko yana bin wani da wani da wani da wani kaza in ya mutu kar a masa kaza kar a masa kaza kar a masa kaza kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke wasiya cewa in sun mutu kar a musu kaza Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace in na mutu yace gawa ta ka araka ta da kasko wanda da kaskontira da wuta kamar yadda ƴan mushaw suke yi an gane ko an wayi gari wasu jama'a daga cikin jama'a ta musulmi sun juya hannun agogo baya wanda abubuwan da arna suke yi game da gawa su haka suke yi yanzu misali in kana kallon kasashen larabawa zaka ga gawa an zo an sanya ta a cikin akwati an zo an zuba ana ta zuba mata filar ana mata wani abu ana raka gawa ana waƙe waƙe da wasu abubuwa irin yanda ƴan mushaw suke yi to dan haka duk lokacin da mutun ya tabbatar da cewa akwai wani abu wanda yake na kuskure da jama'a suke yi game da jana'iza to tun kafin ka mutu sai kai wasiyar cewa kar a ma kaza kar a ma kaza kar a maka kaza in kana tsammanin akwai wadanda za su zo su tsaya akan gawarka su yi kane kane to anan sai kai kokari ka gabatar da wannan wasiya in akwai wanda kake fadan addu'ar shi sai kai wasiyar cewa wani nake buƙatar yin sallar gawa wani nake buƙatar yin kaza duk wanda kai wasiya ko mun nisance shi da kai to wannan shi yafi cancanta game da daukan wannan dawainiya akan abin da kai wasiya saboda duk wanda aka mai wasiya shi ake gabatarwa akan dangi wanda yake na kusa a wajen kula da wato shine jana'iza nan insha Allahu ta'ala ya dace mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك